بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باين هكا منا قال جدد قوديا مغا الله سبحانه وتعالى يقوى ميقومي ديقام ونن يمتشين الهدي در الليتيني يومنا 25 ga watan Rajab hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 1443 wanda kidayen turawa yau 27 ga watan 2 shekara ta 2022. Mun da wannan majalisi domin ci gaba da karatun wannan littafi silsilatu mufsidatil qulub. Kamar yadda muka sani dai wannan littafi mufsidatil qulub littafi ne da ke bayani akan cututtukan da suke kama zuciya, wanda kuma idan aka yi rashin dace mutum ya kamu da ɗaya daga cikin cututtukan da za a ambata a cikin wannan littafi, to babu ta ba zuciyar shi ta samu matsala, zuciyar shi za ta yi rauni, tana ma iya mutuwa. Ko da kuwa gashi a gangan jiki yana tafiya a ban ƙasa da ƙafafu guda biyu da hannaye guda biyu, kanshi bisa wuyansa yana numfashi, amma akwai yiwuwar zuciyar shi ta riga ta mutu. Duk wanda aka yi rashin dace zuciyarsa ta mutu, to wannan an gama da babinsa. In ya ga gaskiya ba zai iya gane gaskiya ba ce, ballanta na bita. In ya ga ƙarya ba zai iya gane ƙarya ba ce, ballanta na guje mata. Miyagun halaye da munanan ɗabi'u da baƙaƙen aƙidu su ne za su lulluɓe shi ya rayu a cikin hasara, ya mutu a cikin hasara, a tashe shi a tutun hasararru ranar tashin alkiyama. Allah ka tsare mu. Idan ba mu manta ba, sati da ya gabata mun fara karanta muqaddima na wannan mai littafi akan alhawa, san rai, wanda malam ya kawo mana bayanai kaɗan daga cikin irin haɗuɗɗura na san rai, wanda a cikin bayanin shi malam mai littafi ya bayanin cewa san rai wata irin cuta ce wacce take tana kange mutum daga dukkan alkhairi, sannan kuma cuta ce wacce take ta sha bamban da hankali nagartacci, sannan kuma tana haifar da miyagun ɗabi'u, tana haifar da aikace-aikace na muni, aikace-aikace na Allah wadai, tana kuma cire sutura na mutuntaka da mutum ya suturta da ita, hakanan kuma tana buɗe mishi ƙofofi na sharri. Wanda a ƙarƙashin wannan muka ɗauko muka ɗora kawunanmu a ƙarƙashin doron waɗannan bayanai da malam ya kawo, muka ba da misalai irin abin da ke faruwa a cikin rayuwarmu a halin yanzu. Mun buga misali da yadda salon mulki yake a cikin al'ummarmu, da irin yadda san rai ya kacaccala mu, ya fatattaka mu, ya maida mu baya, ya kai mu dai ba mu ji daɗin wannan rayuwa ba, waɗanda kuma suka caɓe ko addini ma ba su tsaya sun yi ba. Mun buga misali da cewa san rai ne ya sanya ƙasan nan, duk da halin da muke ciki na arziki da yalwa, amma ƙasan nan muna cikin talauci, abincin da wani zai ci ya gagare shi. San rai ne ya sanya muka kasa samun ilimi nagartacce, sai ka ƙidaya mutum 10 sai ka ga mutum 8 suna da ƙishin ilimi, wannan ilimin ko koda ilimin rayuwar ne da muka yi ittifaki za mu ka tafi a kansa, san rai ne kawai. Sannan san rai ne ya sanya asibitocinmu suka zama jekanayika sai 'yan tsararru, ka ga marasa lafiya amma likitocin ba su samun gata, ballantana su duba marasa lafiya. Kai ababen ma da ke haifar da cututtukan sun yi yawa a cikin al'umma, ƙazanta da ababe na dabalu na masana'antu da abubuwa mabambanta, duk san rai ya sanya ba a kauda mana da waɗannan ba. San rai ya sanya titunanmu sun zama kamar waɗansu ƙaburbura idan ka hau titi baka da amincin zaka sauka lafiya. Ga dukiya a ƙasa amma kuma titina ba mu da su. Sarrai ya sanya wutar lantarki ya gagare mu. Wannan ya kashe masana'antu, ya sanya zaman banza komai yawa a cikin al'umma. Sarrai ya sanya wato yawan mace-mace da mata suke yi masu juna biyu, ƙananan yara da ke kamuwa da cututtuka daban-daban, duk sarrai ne ya haifar da wannan. Yadda za ka gane sarrai ne idan ka kalli ƙasashen da suka ci gaba, ƙasashen ma da ba su kai mu yawan tattalin arziki ba, duk sun fi ƙarfin irin waɗannan abubuwa. Ko ƙasan nan shekaru 30 baya zuwa 40, waɗannan duka abubuwan ana samun su haja-haja. Za ka je asibiti ka samu magani, za ka je makaranta ka samu littattafai, za ka je makaranta a baka ilimi mai kyau mai amfani, za ka je ka ga hanyoyi an gyara, abubuwa dai na more rayuwa duk mun same su. Amma tun da aka samu waɗansu tsararru suka bi san ransu, suka karkatar da dukiyar al'umma zuwa ga su ɗaiɗaikun, sai ya kasance ƙasan ta faɗa cikin matsala da damiji. Gashi matsalar da muke ciki kenan har ya zuwa yau mun kasa fita ciki. Mun buga misalin sarrai inda yake kacaccala gidan aure, yake mai da gidan aure baya, ya kasance namiji yakan sanya sarrai ya azabtar da matarsa, ya hana ta haƙoƙan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa, musamman haƙƙi na ciyarwa. Akwai mazajen da sarrai ya sanya ba sa ciyar da iyalansu, ba sa ba su haƙƙinsu na wajibi da Allah ya ɗora musu, amma su sukan iya fita waje su je su ci abin da suke so mai daɗi, wanda suke jin ɗanɗanansa a bakinsu, suna jin garɗinsu a cikin zukatansu. Amma sun bar iyalinsu wofi, waɗansu saboda san rai ma ko zama su ɗebe ma iyalinsu kewa ba sa yi. Wai shi baya zama da matan shi, amma yana zaman fira, yana zama a jakali. Wannan ya mai da gidajen aurenmu baya. Waɗansu matayen su ma san rai suke azabtar da mazaje, waɗansu su riƙa satan dukiyar mazaje, waɗansu su riƙa mazaje dungu, abubuwa dai mabambanta. Wannan ya sanya gidajen aurenmu sai suka zama, maimakon su zama gidaje na soyayya da ƙauna da ɗeba kewa da yaye ma juna baƙin ciki da damuwa, sai gidajen aurenmu sai suka zama kai dai ka ce ƙabari ne, ko kuma ka ce gidan yari, gidan kurkuku ne ga mace idan ta shiga gidan auren. Kafin ta shiga gidan aure ana haba-haba da ita, amma idan ta riga ta shiga gidan aure ta zama nama, ta zo hannu, to sai yadda aka yi da ita kuma. Sai ka ga mace maimakon gidan ƙauna da soyayya, gidan da za ta riƙa jin daɗi hankalinta ya kwanta, sai ka ga wai an koma ana zaman haƙuri a gidan aure. In ka tambaye mace zaman me kike yi, ta ce zaman haƙuri. Kai namiji zaman me kake yi, nima zaman haƙuri nake yi. Ba wanda ke jin daɗi da juna. Me ya haifar da haka? Sarrai ne kawai. Gidan ya koma gidan yari, ya koma gidan bursana. Irin wahalan da ake yi, kowa dai ya san gidan bursana gidan tashin hankali ne, gidan bala'i ne, gidan ƙasƙanci da walaƙanci ne. To haka nan da yawa gidajen auren al'umman mu ya koma a yau, wanda kuma sai mun gusar da irin wannan cutan, matuƙar dai muna fatan muna faɗayen mu ji daɗin rayuwa, kuma addini mu ya daidaita, mu samu kyakkyawan makoma a wurin Allah. Mun buga misali da yadda sarrai ya gurɓata zamantakewanmu da 'yan uwanmu a gidajenmu. Kana iya ganin babban gida, amma sarrai ya gurgunta wannan gidan. Wanda ya riga ya yi gaba, ya samu arziki, ya samu matsayi, to sai ka ga irin wannan mutum kuma ya take 'yan ƙannansa. Wani ma gadansu zai take, wani ma ba zai kula da al'amarinsu ba, ya karatunsu na addini ko na rayuwa, ya samun aikinsu, ya aurensu, ba abin da ya dane shi, ya riga yi gaba. Sai dai daga shi sai 'ya'yansa, amma ko 'yan uwansu da suka fito ciki ɗaya ba abin da ya dane shi da su. Wannan ya sanya aka yi ta haihuwan wannan matsala. Matsalan tana ƙara ƙaruwa. Idan yara suka taso a cikin wannan matsalan za su taso. Da haka idan yaro ya tashi sai ya ce ba wanda ya mun komi a gidan nan, ba wanda ya san karatuna, ba wanda ya san cina da sha na, ba wanda ya san kaza, da haka ni ma ba addin da ya dame ni da kowa. To kai ma cutan ta fada maka kenan. Idan aka yi kuskure a kanka, to daga lokacin a ja layi, ka ɗauka ba za a ƙara maimaita wannan kuskuren ba. Babban wanku bai kula da kai ba, saboda san rai. Haka nan mabi da shi bai kula da kai ba, ba a san karatunka ba, ba a san cinka da shanka ba. To kai da aka zo kanka, kai ka san ci da sha na ƙanninka, da ‘ya’yan ƙanninka, ka damu da karatunsu, ka shiga cikin al’amarinsu, kai dumu-dumu, ka zama kai uba a gare su, ko kuma nagartaccen wa. Daga lokacin nan an kashe wannan cutan kenan da izinin Allah. Domin idan su ma suka taso, sun sa akwai wanda ya tallafa musu mafi ƙaranci da shawara. Wani zo kai mun bayanin rayuwarka, ga yadda kake yi, ga yadda kake yi, ya ce kar kai kaza, kar kai kaza, ka riƙa yin kaza, ka riƙa yin kaza. Yi maka addu'a ta alkhairi, ya baka shawara nagartacciya, ya kuma ainihin tallafa maka da abin da yake da shi, in ya samu wata dama da zai nemo maka aiki ya nemo maka, in ya samu dama da zai nemo maka karatu ya nemo maka, aƙalla dai ya ɗauke ka mutum zai shigo da kai cikin sahun mutane sosai, wanda za a yi hada-hadan arziki da kai, kai ma za ka samu kyakkyawan tunani, wanda kai ma ana fatan kai ma na baya haka. Haka nan san rai ya gurgunta irin yadda muke gudanar da rayuwarmu ma ga baki ɗaya, har a harkar makwabtaka. Sai ka ga yadda san rai ke sanya mutum, idan dai ya fito da kwadani daga gidansa, ƙazanta ya bar cikin gidansa, to bai dame shi ba, ya samu kowa. Sai ka ga mutum bayin gidan shi makwararan najasa, kitsatsari ne, da wani lokaci ma ruwan najasa da ake wankewa ko na yara ko makamantan wannan, sai ya fito da shi kan hanyar al'umma. Shi dai abin ya baro gidansa, to kowa ma ya fada cikin wannan bala'in, ba tare da la'akari da mutane nawa za su taka wannan najasan, cikin maza da mata da ƙananan yara. Mutum nawa zai ɗauki wannan najasan ya je da ita masallaci ya sallah, ɗauka da irin yara. Cututtuka nawa, irin cututtukan nan da ke yaɗuwa a cikin iska, ya gurɓata iskan anguwa, ya gurɓata lafiyar anguwa. Amma tun da dai shi cutan ta riga ta fito daga gidan shi, ba matarsa ba ce take takawa, ba ‘ya’yan shi ba ne suke takawa, shi ba abin da ya dame shi. To wannan kuma ga shi nan, kamar yadda muka yi bayani a farko, cututtuka sun mamaye al’umma. Duk yadda ka je, duk inda ka je asibiti aka gwada ka, sai a ce kana typhoid, kana da malaria. Me ke haifar da typhoid? Ƙazanta ne, ƙazanta ne, mummunan abinci, mummunan iska, mummunan abin sha, ruwa mai muni da muke sha, abinci mai muni da muke ci, gurɓataccen iska da muke shaƙa, su ne suke haifar da cutar typhoid. Cikin kowane mutum goma da ƙirra ka samu mutum ɗaya ba shi da cutar typhoid a cikinmu. Me ya jefa mu cikin wannan? San rai na makwabtaka ga yinin ya gurɓata mana lafiya, kowa ba shi da lafiya. Me ke haifar da malaria? Cizon sauro. Cizon sauro ne ke haifar da shi, ƙazanta ne. Kowa sai ya zo ya bola inda ya ga dama, duk inda mutum kawai ya ga faka-faka kawai sai ya zama bolan shi, ba abin da ya dame shi. Da pampers ɗin da ake sa ma yara najasansu, da pad irin wannan audigan da mata ke amfani da shi, jini mafi najasa, mafi ƙazanta, duk haka za a yi ta zuwa ana zuba shi a wurin, ana ta zuba shi a wurin. Wani ya je ya samu makwararar ruwa, hanyoyin ruwa, ya zuba bola, shi ba abin da ya dame shi. Tunda dai bolan ya baro gidan shi, to shi kenan ba abin da ya dame shi. Wannan ya haifar da ambaliyar ruwa, gidajen mutane su rurrushe. Duk wannan rushewar gine-ginen da kake gani yana da alaƙa da wannan. Wani ya cike ku diddifi ba tare da ya fitar da nagartaccen hanyar ruwa, da ruwa zai riƙa wucewa ba. Da haka makwabta dai sun faɗa cikin tasko da bala'i, matsaloli na makwabtaka saboda san rai. To waɗannan duka wai mun kawo su ne da abubuwan ma da bamu faɗi ba, don mu hararo irin matsalan da san rai take mana dameji, da damejin da take mana a cikin rayuwarmu. Wannan idan ka tsani irin yadda take cutar da addini kenan, wanda yake shi malam zai mai da hankali akan wannan a cikin wannan littafi, irin yadda san rai ke cutar da addini, irin yadda san rai ke gurɓata tafiyar addini, har ma san rai kan ɗora kafirci wani lokaci akan musulmi, ya ɗora kafirai akan musulmi, ya ɗora fasikai akan mutanen kirki. Ga irin kuma yadda san rai ke haifar da mummunan makoma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala.
To duka dai mun tattauna wannan a zaman da muka yi. Gaban da muka karanta ta ƙarshe muka tsaya inda ita ce inda malam ke cewa al-hawa maqiyatul fitna. Sarrai ita ce abin hawan duk wata fitina da ka ganta a ban ƙasa. Nan mun karanta wannan gaban, har muka dan bada wadansu takaitattun misali. Irin yadda sarrai ke haifar da yaƙi-yaƙi. Yaƙi fitina ce. Haka nan ba ma wannan fitinan kawai, saboda in aka ce fitina, duk wani abin da rai ke kyama fitina ce. Akan iya samun wannan fitinan a cikin addini. Sarrai abin hawa ne na fitina a cikin addini. Haka nan mun ba da misalai a wancan zama da muka yi, har irin matsalolin su Boko Haram din nan, duk sarran waɗansu ɗaiɗaikun shugabanni ne ya haifar da irin wannan fitinan, zubar da jini yayi yawa. Haka nan sarrai ya haifar da waɗansu irin yaƙe-yaƙe tsakankanin al'ummomi daban-daban, wanda duk mun buga misali akan wannan. To haka nan kuma dai duk wata fitina da ka gani, har talauci fitina ce. Allah ku kashe wannan fanka. Har talauci fitina ce wacce take sarrai ke haifar da ita. Kaga garbasheshen saurayi mai ƙarfi a cikin jikinsa, yana da wayo, yana da dabara, ba dolo ba ne, ba sahihi ba ne, amma yana nan zaune a dakalin ƙofar gidansu, ya zama ‘yan Allah ya ba ku musamu, shi ba zai miƙe ba. Menene yake maɗa’a? Zuciyarsa yake maɗa’a. Kawai ka zauna ka huta, idan ya ga wani ya wuce da leda ya ji zafi, ya riƙa ganin ha’ula imanallahu alaihim min bainina. Dube su, su ne wanda Allah ya fifita su a kanmu. Dube su, magulmata sun je sun haɗa baki an hana mu arziki. Yana jin zafi. Mene ne haifa mishi da wannan cutar? Sarrai ne, ya bi ranshi ne fa. Ranshi ne ta gaya mishi ka zauna ka huta, a daidai lokacin da yake zai iya fita ya nima. To sai ka ga jahilci ya mamaye al'umma. Duk sarrai yana haifar da ire-iren waɗannan abubuwa. Malai cewa duniya darul mihna. Kuma ka sani kai bawa, cewa wannan duniya gida ce ta jarabawa. Akwai nau'o'in jarabawa daban-daban a cikin wannan duniya. Akwai salwantar masoya, kana da masoyinka ya mutu ya bakka, ai jarabawa ce. Talauci ma jarabawa ce. Kana da buƙatuwa na yau da kullum, wani yana nan kamar ne yana son ya aure, amma ba shi da ko asini, bai faɗa cikin jarabawa ba. Wani yana jin yunwa, amma ba shi da abincin da zai ci, ba kuma shi da kuɗin da zai je sai abincin. Kaga wannan jarabawa ce. Wata tana nan tana son haihuwa, amma ba ta samu haihuwan ba. Ba jarabawa ba ce? Jarabawa ce. Wani yana nan lafiya ne ya dame shi, ya kasa samun lafiya, duk jarabawa ce. To shi ne sai malam yake ce maka, to ka sani cewa duniya gidan jarabawa ce. Haka Allah ya gina duniyan, kamar yadda ka san wani zai dariya, to haka nan wanda ya dariyan nan jiya, yau kuma za ka gan shi na kuka. Haka Allah ya gina duniya. Wanda ya wadata yau, kila jiya ya yi talauci, ko kuma gobe akwai yi wani ya talauci. Haka duniyan Allah subhanahu wa ta'ala ya gina ta. Sai ya ce, fanzil anil hawa taslam. Idan ka gane cewa sarrai ita ce abin hawan kowace irin fitina, to ka sauka daga wannan abin hawan. Taslam, ka kubuta. Wato idan ka waraka daga cutan sarrai, to kenan ka kubuta daga fitintunu. Ka kubuta daga fitintunu. A addini dai ba za ka sa sarrai ba, ballantana har ta kai ka zuwa ga bid'a. Kasan ‘yan bid'a su ake kira ahlul ahwa'i, masu bin san rai. Akwai wanda yake yin addini don ya ba wa naushi, wani kuma yana yin addini don ya burge wani, duk sun faɗa cikin fitina. Addini ana yi domin wani ya gani? Allah. Allah ya gani ya yaba. Idan Allah ya yaba, ko da kowa bai yaba ba damuwa. In kun mutane suka yaba amma a gurin Allah babu abin yabo, ana nan fa a cikin hasara fa. Dan haka kar ka rudu da kyakkyawan zaton mutane gare ka, duk inda ka wuce a ce kai ai muna mu Allah ya saka da alheri kai ma nan ai mun gode wallahi ka karudu kar ka rudu a wurin Allah kai mutumin kirkin ne ko ko mutumin banza ne kawai abin da zai dame ka kenan in ka rudu da kikkiawan zaton mutane gare ka to ai ba su san abin da ke boye naka ba abin da ya bayyana kawai suka sani to abin da ke boye da sun sani ilima ko sallama da ba za su kama ka to amma kai ka sani bal insanu ala nafsihi basira kowa yana da cikakken haske da ilimi akan rayuwarsa to ka dora ne akan me alakanka da Allah ba menene mutane suke kikkiawan zato gare ka ba to shi ne ke cewa idan ka sauka daga wannan abin hawan na san rai wacce take jefa mutane zuwa ga fitintunu to sai ka huta wa a'rid anid duniya taghnam kai watsi da damuwa na rayuwar duniya sai ka ribata sai ka samu riba mai yawa idan ka warke daga san duniya ka ga neman suna ba zai dame ka ba neman matsayi ba zai dame ka ba neman sai ka tara duniyan ko ta kowace irin hanya ba zai dame ka ba to in ka warke daga wannan cutan ka warka daga san rai kenan idan ka ga wani ya danna wani ya yanka shi ya kashe wani ne domin me dan shi ya rayu san ran kenan ai in ka ga wani ya je ya yanke nonon wata ko da ko za ta rayuwanta zai salwanta ya yi haka ne domin shi ya gina nashi gidan da shi da matarsa shi matarsa baya fatan wani ya yanke mata nono ko da likita ne amma ya yanke ma wata in ya kama dan wani ya kwakule mishi ido a daidai lokacin yana kan ne ya je ya gina nashi dan ya taso da idanuwan shi guda biyu da hannayen shi guda biyu komi nashi daidai to san rai kenan irin yadda kake son kai ma ka rayu kake son matarka ta rayu da ƴaƴanka su rayu to kai nazarin shi ma uban wannan dan da mijin wannan matan su ma haka suke son nasu ƴaƴan su rayu cikin nagarta da mutunci to idan Allah ya ce muke ka babu sarran nan a tare da kai kaga ba za ka fada cikin fitintunu da tsinuwan mutane da Allah wajen su da abin nan mummunan sheda akan ka ba yanzu masu kike da natin misali masu garkuwa da mutane ko waɗanda suke ba su bayani informants kenan duk suna yin wannan ne dan su samu kuɗi rayuwarsu ke daɗi ko ba shi ne makasudi ba to ta yaya za ka so rayuwarka ce daɗi ta hanyar ka kuntata rayuwar wani a in dai kunci na da daɗi to ka daure ka ci gaba da zama cikin kuncinka mana shi ma wancin ya daure ya ci gaba da zama cikin nashi kuncin amma ka gama lissafi sai ka gano kunci ba daɗi kunci bai yi ba wahala ba ta yi ba talauci da rashi bai yi ba to kai da ka bi hanyar da za ka fita daga wannan kuma kai kuma sai ka jefa wani cikin kunci da talauci da rashi da kakanika ne wannan ai talaka irin kismatun biza wannan zalunci ne karara ba ka jiran wani mala'ika sai ya zo ya gaya maka cewa wannan zalunci to kaga duk in Allah ya sa ka waraka daga cutan sarrai ka kubuta daga wannan duniyan da kilikilanta to kaga shikenan sai ka ribici addu'an mutanen kirki amma wani lalacewa ta kai ga ka rika jin limamai a masallacai suna daga hannu ya Allah ka tsine mu wanda ya dauki makamai akan mu ya Allah ka tona musu asiri ya Allah ka fallasa su Allah ka la'ance su da masu goyen bayan su da masu ba su bayani da ƴan rundunan su da masu ba su makamai da waɗanda suke ƙarfafa su duk Allah ya tsine musu ka rika jin malamai a minbarori malamai a masallatai a cikin kunutun su mazowa masoya Allah a cikin sallolin su na dare suna irin wannan miyagun addu'a ce ya za a yi karibata duniya karibaci riban duniya kai ka san an riga an gama da rayuwarka to shi yasa sai malai ya ce to ka kauda kai daga duniya sai karibata wala yadhurrannaka hawaka bi qaybil malahi kada ka yadda sarranka ya kawata maka wasa da kuma ababen wasa kayan kiɗe-kiɗe kenan da sauransu. kar ka taba yadda zuciyarka ta nuna maka ai wasa shine kawai ai duniyar nan kawai ka ji dadin ka ka holi kar ka taba yadda da haka ballantan hakan ya bayi zuwa ga ka je ka kauce mu hanya wala taftinannaka dunya bi husnil awari kada ka yadda duniya ta fitine ka ta hanyar kawata maka aibo ba ta hanyar kawata maka kaskanci da ababen Allah wali ababen da yake akwai tonin asiri a ciki akwai kaskanci da walakanci a ciki to kada ka yadda duniya ta fitine ka ta nuna maka wannan abin ayyana da dadi wanda kuma irin rudin duniyan kenan dama ta dauko abubuwa na fitintunu ta nuna maka da dadi in aka kai wata gaba kuma sai ta zame sai ta baka guri wani na nan tun 1999 yake kirfa ya za a iya shugabance ku shekara kusan 20 yana nan yana da target yana nan yana ta kirfa yadda za a yi sai yayi mulki akan wannan kuma ba abin da ba zai yi ba akan wannan zai ƙarya akan wannan zai giba akan wannan zai hana ci gaban addini akan wannan zai dauko alƙawura daga kafirai da za a janne ku akan wannan zai tafi kasashen turawa ya samu alƙawura da za a cutar da al'umma saboda me saboda yana son yin mulki to amma inda Allah ya ce muke shi duniya ba ta kawata mishi wannan aibin wannan abin kunyan ba ai kaga da shi kenan da shi kenan idan da mutum duniya ba ta kawata mishi miyagun ayyuka ba ta ya za a yi mutumin da Allah ya baka hankali hankalin nan da shi za ka zauna ka kirfa mai kyau da mara kyau da shi ne mutane za su dauke ka mai hankali mutum sosai in ka zo guri a zauna da kai in kai magana a saurare ka in ka nemi aure a baka in ka nemi sana'a a baka sai duniya ta nuna maka wani aibi sai ta kawata maka shi cha yana da kyau sai ta ce ka riƙa shan wuyuwi mana kaga dai ko banza dai ai ka zama tababbata dadi ko banza kaga in kai magana za a dauke ka mahaukaci idan ka zo wuri ba wanda zai fatan ya zauna da kai in ka je neman aure waye zai ba mahaukaci aure to kai ka san in dai ba kawatawan duniya da irin rudinta ba babu yadda za a yi hankalin mai hankali ya karbi wannan wani ta ce mishi je ka sha giya yana tafi a hanya yana marisa ya fadi can ya tashi can yara su jefe shi a can har ma wani sai je ya zauna yana bai da dabbobi ina kwanan ku ina gajiya kuma duk ya san yana yin wannan din yakan ga abin da wani ke yi to kai ma ka san in ka sha ka za ka yi amma kuma duniya ta kawata mishi wannan yana da kyau kai ka san hankali ya gushe anan to shine nan malinki ya ce maka kar ka yadda duniya ta ficine ka ta kawata maka ababen kunya ababen Allah wadai kar ka yadda da haka malinki ya ce fa muddatul lahwi tanqati dan wannan lokacin na rayuwar duniya wanda ka dauke ta wasa to wallahi za ta yanki kana nan kana cikin lahawinka da lagawinka ta Allah za ta faru kai ko shekara 100 kai to waye ma zai shekara 100 na cikin karfin shi babu ka shekara dai 100 kana cikin karfinka sai dai waɗanda suka bi Allah illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun da Allah ya ce thumma radadna asfala safilin sai ce illal ladina amanu wa amilus salihati sai dai mummune na Allah Allah yakan tsare musu gangan jikin su yayin da suka tsufa saboda sun kiyaye Allah lokacin da suke da kunciya kamar yadda na kawo a cikin lokacin da muke shintidin fara karatu wannan littafi Mansur bin Zazan sai daga cikin manyan tabi'ai wanda al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa idan da za a ce masa gobe ne tashin al-kiyama ba shi da abin da zai iya karawa ya kura malejin shi gabaki dai na kusantan Allah to Mansur bin Zazan yana da shekara 110 fa ya kara aure sai aure budurwa shekaran shi 110 ya aure budurwa ai shekara 18 sai ka san wani aiki sai mummune akwai wani magabaci da ya fado daga kan abin hawansa ya wuce shekara 110 shi a lokacin da ya fado ya samu karaya. Daliban shi suka ce Allah gafarta malam, ai ko Allah yanku kin kira. Yace kun ga wannan gababban mun kiyaye Allah da kuruciya ne. Sai Allah ya tsare mana waɗannan gababban lokacin da muke cikin tsufa. To shine kuma fassarar da Sayyidina Abdullahi dan Abbas ya yi wannan aya, thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Yace makaranta alqur'ani mai girma kenan. Masu karatun alqur'ani waɗanda yake ba sa jafa'i, ba sa neman ci da alqur'ani mai girma, ba kuma sa taki haddodin alqur'ani kamar yadda yazo a cikin wani hadisi cewa yana daga cikin girmama Allah, girmama shugaba mai adalci. In ka girmama shugaba mai adalci ka girmama Allah. Da girmama dattijo mai farin gemu, idan ka girmama shi ka girmama Allah. Hakanan da kuma girmama mahaddacin alqur'ani mai girma, ghayra al-jafi'an huwa lil-ghali fihi, wanda yake bai ma alqur'ani jafa'i ba, ba mahaddacin alqur'anin da baya karatun alqur'ani ba, ba mahaddacin alqur'ani mai girman da ke walakantar da kanshi yana roƙo yana bara yana maula ba, ba mahaddacin alqur'anin da ya zama haja ta ƴan siyasa sai inda suka kada shi ba, wannan jafi kenan. Yayi jafa'i ma alqur'ani, darajar qur'ani ya wuce na. Qur'ani zai baka kiyawan dabi'u ne, ka mutunta mutanen kirki, ka zauna da su, ka san Allah, ka bauta ma Allah. Sannan kuma ba wanda yi ma alqur'ani guluwi ba, ya wuce wuri ya karanta alqur'ani don a bashi duniya, ya karanta alqur'ani don a naɗa mishi sarauta, ya karanta alqur'ani don ya samu wani romo a duniya. Irin wanda hadisin al-Imam Ibn Majah ya zo da mummunan magana a kansu, da wani daga wa'insu daga cikin malamin hadisi, manzo Allah ce man qalaba al-ilma arba'in dakhala an-nara, a wata ruwaya ce adkhalahu Allahu jahannam, duk wanda ya nemi ilimi saboda ɗayan abubuwa guda hudu to Allah sai ya babbaka shi a cikin wutan jahannam. Liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi as-sufaha wa ya'khudha bihi min al-umara aw liyasrifa wujuhan nas ilayhi. Duk wanda yake ilimi saboda ɗayan abubuwa ukun nan hudun nan, to manzon Allah ce sai Allah ya kifa shi a cikin wutan jahannama. Ko dai wanda yake ilimi saboda ya rika kafada da kafada da malamai, ya ga inda malanta ke ci. Misali ko kasan sukan faɗi haka, ai yanzu malamai su ne masu jin daɗi, misali irin abin da ya ruɗe da shi kenan. Sai ga kai nima lokaci yayi da ya kamata yanzu a riƙa kira na tarurruka, umaran nan dai da haji dai ba zai gagare ni ba, in an zo rabo da azumi za a sa sunana a ciki cikin malamai da za a tallafa ma, in ana tallafa ma malaman fa. To yana dai sanya kafada da malamai, in malam wani ya faɗi fari shi kuma zai faɗi baki, in wani ya ce kaza shi ma zai zo da nashi fatawar. Yana dai neman ya rika kafada da malamai, ko kuma domin ya rika wasa da hankalin wawaye ya zo da irin ughulutat din nan, abinda malaman tarbiyya suke kira ughulutatul masail, mas'aloli masu wahala masu zurfi, wanda yake kana iya tara mutum 50 ma baka sami wanda ya karanta ta ba, shi ya je ya kwakulota, ya kwakulo wannan matsala ya zo shigo da ita cikin al'umma, ya rikita kan al'umma. Irin yadda ya zo a cikin Sahih Muslim, wannan hadisi na farko da Suhaimi bin Abdurrahman suka gaya masa Ibn Abdullah dan Umar cewa waɗansu mutane sun bayyana a garin Basra, ya taqaffaruna al-ilma. Menene ma'anar ya taqaffaruna al-ilma? Ai yattabi'una ghawamidahu, wato suna kwakulo ilmu masu je su kwakulo waɗansu abubuwa masu rikitarwa su rikita al'umma tadansu kenan. To irin waɗannan yana son ya rika zuwa da baƙin matsaloli wanda ba a sassan su ba, ya zo ya ce zai tantance ma mutane, zai ma mutane bayani, shi ne gwani, shi ne hero, shi ne ya ɗauki tutan malanta, amma malancan na kawo bakin matsaloli. Irin su ne Ibn al-Madini, Abdurrahman Ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini yake cewa man tatabba al-gharaiba la yanalu al-imamata fi din. Duk wanda ke bin irin waɗannan gharaib din matsalolin, to baya taɓa samun shugabanci a cikin addini. Me ma'anar shugabanci a cikin addini? Wato ba zai taɓa zama malamin da zai gina al'umma da za a riƙa koyi da karatun shi ba. Sai dai karatun shi inda ya tsaya yau, to karatun ya tsaya kenan. Ba za a samu waɗanda za su ci gaba da renon karatun, su yaɗa karatun, a yi ta aiki da karatun yana samun lada ba. Inda ya tsaya, ɗaliban suka tsaya, shi kenan karatun ya tsaya. To kaga wannan ƙofa ta farko kenan, ta biyu kenan. Ko kuma li akhudha bihi min al-umara, din ya riƙa karɓan wani abu daga wurin masu mulki. Yaje excellency ayi mana kaza buƙatuwan kansa. Ko kuma wanda ya nemi ilimi saboda ya karkato da zukatan mutane, fusakan mutane su yi ta kallon shi ana tafa mishi. Ai yanzu babu gani kamar sa. Ai yanzu babu wanda ya cira tuta kamar sa. To duk wanda ya nemi ilimi saboda waɗannan abubuwan ya faɗa cikin bala'i. Jahannama za shi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka tsare mu. Jama'a, duniya tana da ababen kunya da yawa. Tana da ababen kunya da yawa, amma sai wanda Allah ya haskaka mishi zai gane. Ɗauka abin da baka wani misali. Saboda yanzu wannan karatu muna yi ne na gyaran zukata. Ka ɗauka yanzu kai ka fi kowa farin jini a ƙasan nan, ba a garin nan ba, a ƙasan nan kai ka fi kowa farin jini. In aka faɗi sunanka, haka mutane za su yi ta tafi. Masu kabbara na kabbara, masu tafi na tafi. To shi kenan mun ji kai ka fi kowa farin jini, sai mene? Sai mene ya faru? Mun ji mun yadda, bawan Allah kai ka fi kowa farin jini, to sai mene ya faru? Wannan farin jinin naka, in ka ce za ka ɗauko ka aiwatar da shi a cikin jama'a, to kuma ka zama hasararre taɓaɓɓe. Ka ce saboda farin jini na, mata 1000 suke so na, ni ma kowace daga cikin 1000 nan ina son ta zarka zuwa taɗi gidansu. Mutunci bai zube ba? Ya zube. To haka, wato idan ka tsaya ka lura da kyau, sai ka ga ko ka yi farin jinin ba wani amfani da wannan farin jinin zai haifar maka. Tsaya kawai ka nemi farin jini wurin Allah, shi ne zai gadar maka zukatan mutanen ma su ƙaunace ka, wanda ma ba su ƙaunace kan ba zai cutar da kai ba. Wanda ba su ƙaunace kan ba zai cutar da kai ba. Wanda suka ƙaunace kan kuma sun ƙaunace ka ne ƙila saboda Allah, su kuma su samu lada, kai ma ka samu lada. To shi ne nan malin ke ce maka, wannan gida ta duniya da take ƙawata mutane wasanni da wargi, to za ka yanke. Ana nan ana nan. Akwai lokacin da yake kana ji kana gani rayuwar taka ta kare. Komai taka tsantsan ɗinka kuma. Kowane asibiti kake zuwa treatment, kowane irin likita ke duba ka, akwai lokacin da za a yi ta a gama. Ya ce wa ariyatu dahari turtaja, ababen kunyan da aka yi su a duniya, aiboba da zunubai da laifuffuka da aka yi su a duniya, turtaja, za a dawo da su a hisabi a kansu. Ba za su tafi a banza ba. In dai wane ya duki wane, wane ya zagi wane, wane ya yi ma wane farin magana, wane ya yi ma baƙin magana, kuma a ce shi kenan babu hisabi? Ai, wannan yana cin karo da hikiman Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani abin kunya da ka gani a duniya, duk laifuffuka da aiboban da aka yi su a duniya, to za a dawo da su, za a bibiye su. A ina ne kai ka sa san rai tsakankaninka da matanka? Wallahi san ran nan za a dawo da shi a hisabi. San rai ko? Kai kana san ranka, amma 'yar mutane ta cutu, ta faɗa cikin tasko da wahala, wallahi za a dawo da wannan matsala, bata tafi banza ba. Kai shugaba ne, san ranka ko? Da kai da matanka da 'ya'yanka, mutum 1,500 su walaƙanta su tozarta, waɗansu su mutu saboda san ranka, turtaja za a dawo da wannan aikin duk wani file da kasan an yi wani aiki akwai file din yana nan a gaban Allah Allah subhanahu wataala zai dawo shi a hisabi akai yaushe yawma yunabbi'uhum bima yawma ran tashin alkiyama menene nake cewa cikin suratul mujadala يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد يوم wannan ranan za a dawo da komai domin Allah ya taskace amma su bai sun manta احصاه الله kenan Allah ya taskace shi ya kiyaye shi yana nan amma su mutane wannan su sun manta والله على كل شيء شهيد akan komi Allah yana halarci da abin da ka munana ka fito ka nuna kaman ka kyautata ne mutane suka dauka ai ya kyautata ne wallahi ala kulli shay'in shahid Allah ya halatta wannan abin ya san abin da aka yi so da ka duk ire-iren waɗannan soyayyen rayukan da mutum ke yi sai pretending ya nuna kaman a duk Allah ya sani ko a shugabanci ne ko a makwabtaka ne ko a ƴan uwantaka ne ko a zamantakewa na mata da miji ne ko a zamantakewa na dalibi da malami ne koma wani irin zamantakewa ne to Allah subhanahu wataala taskace wadannan ababin wa yabqa alayka ma tartakibuhu min al-maharim wa taktasibuhu min al-ma'afin sai kasance abin da zai rige maka shine abin da ka tsururuta na zunubai da haramun haramun da ka sana'anta su ne za su rige maka an bi sarrai a duniya to an fada cikin tasu aje gaban Allah da kuma yake dawowa ba zai yi ba babu wanda zai je gaban Allah subhanahu wataala kuma ya dawo akwai wanda yake idan sun je sun samu kansu cikin kunci a cikin filin tashin alkiyama ko kuma a gaban Allah abinda suke cewa rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarat Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha aka ce wannan yayin da mutum ya zo mutuwa zai rika fadin rabbi rji'un ya Allah mai da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma tarat in naje zan kyautata zan gyara zan waye zan waye a wata yake cewa fa as-saddaqu wa akun min as-salihin amma wala yu'akhir Allah nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun kuma din in ma an dawo da su duniyan haka za su sake fada cikin rafkana da sarrai walau rudu la'adu liman huwa anhu innahum lakathibun Allah ka shiryata da mu mali ce al-hawa هو العدو الأعظم الذي يجب على الإنسان أن يقاتله ويحاربه أشد مما يحارب أي عدو يتي كاد توتان سري إتتي توتا متي جرما دي وجب أكم متم يأيتا يفتا دي إتا سما دي يدي كي فتا دون مك إيدي سن لك سن توتان سري saboda mun riga mun ji a bayacin cewa cuta ce wacce take hadarinta yafi shanyewan rabin jiki hadarinta yafi HIV hadarinta yafi hepatitis hadarinta ya kai ga tana kurmantarwa tana makantarwa ita ce sababin kowane irin fasadi a ban kasa ita ce sababin kowane abin kunyan duniya da na lahira ita ce mummunan abin da take gadar ma mutum ko mafi girman abin da take gadar ma mutum da mummunan mafuskanta da mummunan makoma a wurin Allah subhanahu wataala to tunda ko ta kai ga wannan hadarin to ai dole ka shirye yaki da ita ka shirye fada da ita sama da yadda zaka yaki mafi kololuwan adawa da kai jama'a wane ne mafi kololuwan adawan mu cikin mutane fa a mutane hawa ai ba mutum bane cikin mutane kafirai sune Allah ya ce wa iddu lahum makafatun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bi adu wallahi wa aduwakum ko ba sune kololo makiyan mu ba kafirai fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin makiyan mu ne to irin tattalin da Allah ya ce kai makafirai makafatun min quwwatin karfi ومن رباط الخيل دواكي إن قرما الألامة السعدي أتكلم تفسير من آية ya kawo wadansu abuwa ce irin dabbabat irin wadannan menene dabbabat me nake nan irin wadannan makamai masu linzami tankoka na yaki motoci na yaki bindugu haka din ya kawo a cikin tafsirin sa yace kai duk dai abin da yaki ba zai yi ba sai da shi shi ma wajibi ne sai an yi tattalin sa gurin yaki to ashe kafire ma kananan makiyayi waye babban makiyin alhawa sarrai to wani irin tattali kake tunanin zaka yi masarrai na yaki kenan sai ka rungumo wadancan abubuwan da muka kawo a baya qur'ani littafin Allah ka karanta shi ka bibi ma'anonin sa kai tadabburin sa ka zabura kai aiki ka takura mu zuciyarka wani lokaci in tana so ka hana wani lokaci in ba ta so ka ce sai ta yi wani lokaci tana son zaki ne ka ce ki sha daci wani lokaci daci take so ki ce ka ce ta sha zaki wani lokaci tana son hutu ne ce mata wahala wani lokaci wahalan take so ta yi ka ce a ki huta sai ka rika saba mata ita zuciya haka ake so wana han nafsa anil hawa din nan fa innal jannata hiya al ma'awa cikin labaran da ake bamu aka ce Shehu Usman bin Fodi rahimahullahu ta'ala yana cikin karatu da dalibansa aka ce sai wani ya zo wuce da takalmi sai dalibai suka ga yadin ya shiru jim kadan sai ya ce a kira wanda ya wuce da takalmin nan da ya zo sai ya bude kirjinsa ya bude ya cire maballin yace ka taka kirjina yace subhanallahi ma ala gafata malan na tuba laifi ne nayi za a yi mun ukuba haka koko me ne ya faru yace sai ka taka yace ala gafata malan a taimake ni yace wallahi sai ka taka to tun da ya ji rantsuwa ya san abin da gaske ne sai ya cire takalmi yace da takalmin zaka taka ba wai ma kafan kawo ba da takalmin zai taka kirjinsa da ya taka sai ya ce to alhamdulillah shikenan aka tambaye shi Allah gafarta malam wannan ba mu gane wannan karatun ba sai ya ce ai wai muna cikin karatu ne sai zuciyata ta nuna min cewa wai wannan yare na ka ya wuce gabanka da takalmi shine yanzu muke so a turmusa zuciyan a ƙasa ba wuce gabanta da takalmi bari a zo a taka ta tafi toce abin da za ta yi sai kaka shikenan wannan han nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa to sai ka rika takar zuciyarka amma wannan kuma kar ku manta da abubuwan da muka yi a cikin shimfiɗa kun ga idan dai akwai mukhalaqa kana nan kana cewa kuɗi ɗaya ne da mutane akwai da yaushe wallahi ba za ka iya yakan zuciyarka ba in kana nan kana ci da yawa akan ci ba abin da ba za ka yi ba in dai kana nan akan surutu kana da surutu da yawa kana da yawan yin bacci babu yadda za ka iya yakan zuciya in dai kana da shamaki tsakankaninka da alqur'ani da sanin ma'anonin sa a da matsala kawai sai dai mu baka hakuri mu ce ka daure kawai dai ka mutu da san ranka ka shiga wuta Allah ka tsare malai ce yaqulu abu hazim qatil hawaka ashadda mimma tuqatilu aduwak yace ka yaki zuciyarka san ranka sama da yadda kake yakan makiyinka malai ce alhawa huwa asasu kulli fitna kai san rai nan ne tushen kowace fitina da ka gani wa sababu kulli baliya san rai ita ce sababin kowane bala'i ha subhanallah sabai da yi ba ya kulli sufyanu thauri cikin manyan tare da ai yana cewa ya nafsu tubi fa innal mauta qad hana wa asil hawa fal hawa ma zala fattana yace ya ke rai zabura kawai ki tuba zuwa ga Allah fa innal mauta qad hana mutuwa fa ta kusanto kun ga agoshi na yanzu kun ga an rubuta mutuwa wallahi babu mamaki kafin a fita masallacin nan an yi an gama to da goshi na da goshin ka duk ɗaya ne a wurin Allah akwai yawan waɗansu daga cikin mu nan ba za su kai safi ba waɗansu ma ba za su kai ko rabin dare ba wannan misali ya bayyana mana a rayuwarmu dai a wannan ƙasan kai amma duniya ga baki ɗaya wannan ba shi da buƙatu sai an tsaya ana ta kawo misalan wanda kuka rabi yanzu kamar yadda wasu daga cikin magabata suke cewa akwai mutumin da yake ya sa rigan shi ya ɗauki hannun shi ya tsama maballin nan fas amma Allah ya cire mishi ra'ayi ba shi ne cire maballin ba. Akwai mutumin da zai fita gida, to me zan siyo muku in zan dawo? Ka siyo mana kaza da kaza da kaza, sai dai a dawo da shi. Kai wannan al'amari dai bai boye ga kowa ba, to ka kiyasta wannan. Yace wa'asi wa'asil hawa, ka saba masar ranka. Fal hawa ma zala fatana, san rai bai gushe ba yana kicinan mutane yana jefa su zuwa ga halaka. Ya gadar musu da abin da zai jawo musu tuhuma da aibi a duniya da kuma abin da zai jawo musu mummunan makoma gobe kiyama. Malai ce walamma kana hadha sha'anul hawa, to tunda wannan shine al'amarin san rai da san zuciya, wajaba alhadithu anhu, ya wajaba ai magana akan sa. Hatta nabta'ida an hadha almarad alkhatir wa sharr almustatir, ya wajaba ai magana akan sa har Allah ya taimake mu mu nisanci wannan cutan mai matsanancin hadari da wannan sharrin mai yawan yaduwa. Kana sharruhu mustatira, sharrin shi yana yaduwa a ko ina, duk inda sarrai ya zo to sai kaga sharri ya yadu a gurin. Malai ya ce wa sanatatarraqu fi hadha alkitabi ila ta'rifil hawa, a cikin wannan littafi za mu cincida, za mu yi ta'rifin hawa, menene ma'anan hawa, san rai, za mu ji menene ma'anansa. Wa abrarihi, za mu ji irin cutar wanda yake yi. Wa fawa'idi mukhalifatihi, za mu ji fa'idojin saba ma san rai. Wa asbabi ittiba'ihi, za mu ji dalilan da ke sanya a riƙa bin san rai. Wa turqi ilajihi, za kuma mu ji magungunan da idan an yi amfani da su za a samu waraka daga cutar san rai. والفرق بين المحمود منه والمذموم, لا قوم ji bambanci tsakankanin sarrai da ake so da sarran da ba a so. Malai ce wala ya futuni, kafin in tsaya dai ba zai gushe, ba zan gushe ba, sai ba zai wuce ni ba. An ashkura kullu man sahama fi idadi hadhihi almadda, sai na yi godiya ta musamman akan wanda suka taimaka wurin tattara wannan ilimin. Wa ikhrajaha bisurati almardiyya, har ya fito da irin yangiyen da kake ganin shi, gashi alhamdulillah komai yayi, an gama wannan littafi gashi ya fito. Malai ce wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. To wannan shine karshen muqaddiman da malam yayi akan alhawa. Sati mai zuwa insha Allah ta'ala sai mai ta'rifin alhawa, wato mai definition din sa, mu ji menene ma'anan alhawa, daga nan kuma sai mu ji ayoyi da nassoshi da suke magana akan bin san rai da san zuciya. Mu ma muna fatan Allah subhanahu wata'ala cikin rahamansa da falalansa, Allah ya warkar da mu daga wannan cuta ta san zuciya. Allah ka warkar da mu daga wannan cuta ta san rai. Allah ka amintar da zukatanmu. Allah ka amintar da rayukanmu. Allah subhanahu wata'ala ya rufa mana asiri duniya da lahira. Marasa lafiya daga cikin musulmi, Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya. Masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya. Allah ka sanya lafiyarmu ta amfane mu duniya da lahira. Allah ka rufa mana asirinmu duniya da lahira. Allah ka shiryatar da mu, ka shiryatar da zuri'anmu. Allah ka amintar da mu a cikin wannan ƙasa. Allah ka ciyar da mu daga yunwa. Allah ka yi albarka ga wannan ƙasa tamu. Allah ka yi albarka ga wannan gari namu da sauran garuruwan musulmi. Allah ka tsare mu daga dukkan shari da dukkan fitina. Allah ka raba mu daga dukkan bala'i. Allah ka ciyar da mu daga yunwa, ka amintar da mu da tsoro. Allah ka raya da mu akan shari'a, ka karɓi rayuwarmu akan ta. A ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. وصلى الله مبارك على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.